Sashin Hausar Muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren Juma'a 15 ga watan Afrilu. Za ku ji cewa gwamnatin Kamaru da ta Jamus sun gana kan batun tsaro. A Najeriya kuma taro aka kammala na tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Idan mun kada Kaduna kuma za a ji ra'ayin jama'a game da wato dokar hana barace-barace da tallace-tallace kan titi. Sannan idan akwai lokaci za a ji kashi na biyu na fashin baki kan yunkurin shugaba Buhari na baya-bayan na cito dala. Kuma kamar kowane daren jama'a, yau ma kofa na nan buɗe don kira a bayyana ra'ayi game da maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Kamar kullum, lambar da za a kira mu ita ce 2-2-2-5-5-2-6-5-5. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni. Yanzu kam a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya, yankin arewa maso gabashin kasar, mutane fiye da miliyan ɗaya da aka raba da mahallansu yanzu sun fara koma gida. Suna aiki tukuru domin su sake gina yankunan su da rikicin Boko Haram ya lalata cikin shekaru bakwai da suka wuce. Sai da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya ce al'amari zai ɗauki lokaci mai tsawo, amma tuni wasu sassa sun fara ganin canji. Bagara sabar da Boko Haram ta wanzar a yankin ya kashe dubban mutane, ya raba wasu dubbai da muhallansu. Mayakan kungiyarsa kuma sace akalla mata da kanana kusan 700 cikin shekaru bakwai da suka wuce. Amma shekarun baya-bayan sojojin Najeriya sun fatattaki yan bindigar daga manyan tungayensu. Tsohon shugaban Najeriya Obasanjo, wanda aka yi hira da shi cikin shirin talabijin na muryar Amurka, ya ce yana da kyakkyawar fata ga yankin bayan ziyarar da ya kai Maiduguri, babban birnin jihar Borno, a baya-bayan nan.
A Japan, an fuskanci girgizar ƙasa mai ƙarfi karo na biyu da asubahin Asabar agogon ƙasar, wanda hakan ya sa hukumomi suka yi gargaɗin yiwuwar a sami igiyar ruwa ko tsunami, amma daga bisani suka janye gargaɗin. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar mai ƙarfin awo 7 ta auku ne kusa da wani wuri da ake kira Kumamoto, da misalin ƙarfe 1:25 na daren Asabar agogon wurin. Jiya Alhamis, wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.5 ta afkawa wani wuri kusa da birnin Kyushu, kimanin kilomita 1,300 kudu maso yammacin Tokyo. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta yi gargaɗin yiwuwar a sami igiyar ruwa ko tsunami a yankin da ke gabar teku a yammacin birnin Kyushu, amma daga bisani ta janye gargaɗin.
Yau Juma'a, sakataren harkokin tsaron Amurka Ash Carter ya kai ziyara cikin wani jirgin ruwan Amurka da ke shawagi a ruwayen tekun da ake kira na kudancin China, domin ya jaddada kudirin Amurkan kan tsaro a wannan yanki. Da yake magana ga manema labarai cikin ruwa, wato cikin jirgin ruwan mai suna USS John C. Stennis, mai dakon jiragen yaƙi, Carter ya ce Amurka ta kudiri aniyar wato taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin. Amurka ta ce ta ƙara dakaru da kayan aiki a yankin tekun kudancin China da ma yankin Asia da Pacific baki ɗaya, domin nuna goyon bayanta ga ƙawayenta, kuma ba tana hakan ba ne domin wata ƙasa guda ɗaya. Akwai kimanin sojoji 5,000 cikin jirgin, wanda yake ɗauke da jiragen yaƙi na sama, wato 75 cikinsu har da jiragen sama na yaƙi samfurin F-18. Da yake tsokaci kan yunkurin harba makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta so ta yi yau Juma'a, wadda bai samu nasara ba, shirin da aka so a yi da zimmar bikin ranar haihuwar mutumin da ya kafa ƙasar, Carter ya ce Amurka tana kallon matakin na yau a zaman wadda bai samu nasara ba. Duk da haka, matakin a ganin sa ya ce takala ce daga Koriya ta Arewa a yankin da baya buƙatar irin wannan hali a halin yanzu.
To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Bernie Sanders ya soki gibin da ke akwai tsakanin masu hali da talaka a duk faɗin duniya. Daga nan ya caccaki handamar masana'antun mai a cikin wani jawabin da ya gabatar a wani babban taro a fadar Vatican da wato tafafa Roma a yau ɗin nan Juma'a. Dan takarar wanda kuma senata ne mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijan Amurka ya ɗauki hutun kwana ɗaya daga yaƙin neman zaɓe domin ya halarci taro kan zamantakewa da tattalin arziki da batutuwan muhalli. Ko da shike ma'aikatan kwamitin yaƙin neman zaɓen senata Sanders ɗin sun ce ziyarar ba ta da wata manufa ta siyasa. A jawabinsa a Vatican ya maida hankali kan batutuwan da yake ta magana a kansu a duk lokacin da yake yaƙin neman zaɓensa. Ziyarar da Mr. Sanders ya kai Vatican ɗin tana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan zazzafar muhawara da yi da abokiyar takararsa Madam Hillary Clinton. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, gwamnatin Jamus da ta ƙasar Kamaru sun gana yau kan batun tsaro. Awwal Garba gare ka.
Yau ne aka kammala taron ƙarawa juna sani kan wanzar da zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar Kamaru, musamman ma a jihar Arewa mai nisa, anda maharan Boko Haram suka baje kolinsu suna kaiwa al'umman da basu ji ba kuma basu gani ba hari na ƙunan bakin wake da ma harin sarika noke. Haka ma a jihar gabashin ƙasar nan ma ana fama da 'yan yaƙin zunkuru waɗanda suke ƙetarowa daga ƙasar Bangi suna kutsowa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, suna yi wa al'umma ɓarna da ma yi wa makiyaya fashi da ma sace musu shanunsu da dukiyoyinsu. Shine ƙasar Jamus wanda ita ce ta fara yi wa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mulkin malaku ta hada taron na kwanaki uku a birnin Yaounde bisa ga jagorancin jakadan ƙasar da yake yi wa manema labarai jawabi ya ce.
Cameroon in supporting their security forces to the police. And we think the field of operation.
Muna matukar son ganin cewa mun samarwa dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kayayyakin aiki na musamman irin na zamani, kasancewa muna fata za mu kaddamar da zaman lafiya a arewacin ƙasar da ma faɗin ƙasar baki ɗaya. Ya ci gaba da cewa za mu yi tsayin daka don mu ga mun koyi 'yan ta'adda a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Shi ma Sufeto Janar na 'yan sandan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Martin Bangangele ya ce. Da mu da takwarorin aikinmu na ƙasar Jamus muna ƙoƙari mu ga cewa mun zama da zaman lafiya a kan iyakokin ƙasarmu. Wannan lamari dai ya zo daidai ne da yadda 'yan matan sakandaren Chibok suka kwashe shekaru biyu a hannun 'yan ta'addan Boko Haram. Har yanzu babu amo babu labari wanda ana ganin cewa suna tsakanin dajujjukan nan na ƙasashe guda uku, ƙasar Kamaru, Chadi da ƙasar tarayyar Najeriya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, a gaida Awwal, har yanzu dai game da batun na tsaro za mu kaɗa Najeriya, inda aka yi taron manyan ƙusoshin Najeriya don share fagen babban taron manoma da makiyaya don maido da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Madina Dauda gare ki.
Rikici da kan taso tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya bai tsaya ɓangare ɗai kawai ba, kama daga arewacin ƙasar ya zuwa yammaci da kudanci. Ana samun rikice-rikice ya Allah akan gonaki ne ko kuma dabbobi, rikici na iya bullowa. Ministan cikin gida Abdulrahman Bello Dambazau ya yunkurin kawo ƙarshen fitintinu da kan auku tsakanin manoma da makiyaya.
Wannan dai taron taro ne wanda yake an haɗu don a zauna a duba yaya za a yi. Shi sa jami'oi ne na gwamnati. To, amma za mu yi babban taro wanda zai haɗa da su makiyayan da manoman da za a gayyato mutane daban-daban fanni-fanni a zauna a fuskanci wannan abu.
Manomi wanda har ila yau makiyayi Isa Tafi da Mafindi ya ce wannan zamani na canji, inda ministoci ke aikin kawo zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya.
Wannan fa zamanin nan na zamanin aiki da hankali ne. Kai ma baka gani ba bayan an tantance ministoci makaranta aka bude musu na kwana biyu? ba wai karatun nan shine iyakan karatun da za su yi ba, a'a, amma ga fitila, ga haske wanda za su dubi hanyar da za su bi. Idan mutum yana tsammanin da magana ake yi, to zai gan shi a tsare, to ya san fa a ƙarshen rana ga abin da ake tsammanin ya yi.
Shugaban ƙungiyar haɓaka matasa na jihohin Arewa, Imrana Wadanas, shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a kan yunƙurin.
Mu ne za mu waye gari cewa dama abubuwan yi a wurin ba yawa ke gare su ba. Ƙasar nan ita muka sa gaba saboda muke ganin muke da rayuwa, muke da sauran lokaci. Duk abin da za a yi wanda ya kasance ya dace, a yi domin talakawa kada su waye gari su ce sun yi zaɓen tumin dare.
Jawabin bayan taron na cewa idan ana son zaman lafiya ta ɗore tsakanin manoma da makiyaya, to sai fa an haɗa kai gaba ɗaya a duk lokacin da za a yi shawarwarin abin da kowa zai aikata idan zai shafi zamantakewa. Kuma a riƙa tuntuɓan manya daga fannonin duka biyu domin bambance ɗanduma da kabewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina. Daga Abuja kuma sai Kaduna, inda ake mai da martani kan wata sabuwar dokar hana barace-barace da tallace-tallace kan titi. Isa Lawal Ikara, muna jinka.
Kwana ɗaya tak da amincewa da dokan nan ta haramta tallace-tallace da barace-barace a kan titunan jihar Kaduna da masa dokokin jihar Kaduna ta yi, wasu daga cikin waɗanda wannan doka ta shafa sun ce akwai sake. Comrade Muntari Sale shine kakakin haɗaɗɗiyar ƙungiyar makafi ta arewacin Najeriya.
Wannan sawa dokan nan hannu ta ƴan majalisa, tsakani da Allah mu na ƙasasu ba za mu taɓa yarda da ita ba, kuma ba za mu amince da ita ba. Muna domin cin mutuncin haƙin ɗan adam ne.
Dokan nan da ya cewa aka yi duk wanda aka gani yana baran nan ma za a kama shi ko a ci shi tara ko a ɗaure shi, kun ce kuma ba za ku bari ba, ya kuke ganin za ku fito na fito da gwamnati?
Abinda dai za mu ƙara kira to da su ita gwamnatin jihar Kaduna, in haka ne, na farko dai ko ta ƙara faɗin makabarta ko kuma ta ƙara gina gidan yari, don gidan yarin da ke Kaduna na san zai yi mana kaɗan. Domin baka bani abinda zan ci ba, baka bani abinda zan sha ba, baka ban abinda zan biya kuɗin makarantar yara na ba, baka ban abinda za ka taimaki rayuwa ta ba kamar yanda ka ce za ka dakatar da ni.
To kome masu zuruntu da kai komo a kan manyan hanyoyin jihar Kaduna domin sai da kayayyaki ga matafiyan da ke cikin mota za su ce game da wannan sabuwar doka?
Sunana Rabilu. Tsakani ga Allah, wannan doka da aka kawo ba mu ji daɗinta ba, saboda dukkan munan wanda aka gani da ke nan talaka ne, ko aƙalla mutum ya kai sama da 1000 wanda ke cin abinci a nan ɓangaren. Idan aka ce an hana wannan tallai, to ya ake so mu zama? Barayi ake so mu koma ko komi ake so mu koma?
Sunana Abubakar Jamilu. To abinda nake so in yi kira ga mai girma gwamna a taimaka a yi mana wata dama wadda mu ma za a kasance ba za mu zauna muna zaman banza ba dai.
Sarki Bulu, za mu iya daina amma a taimaka a ba mu aikin yi.
Sunana Usman, gaskiya ban ji daɗi wannan abu ba da kamar.
Ita dai wannan doka wadda gwamna Malam Nasu ɗan Rufa'in jihar Kaduna ya aike da majalisar dokokin jihar Kaduna ta samu amincewa ne a zaman zauren majalisar na ranar Alhamis ɗin nan. Wanda jim kaɗan bayan amincewa da dokar shugaban kwamitin yaɗa labaru na majalisar dokokin jihar Kaduna ɗan majalisa Nuhu Goro ya ƙarin haske game da irin abubuwan da ita wannan doka ta ƙunsa.
Dokan ta ce mai bayarwa da mai karɓa dukansu za a hukuntar da su, mai sai da kayan da kuma sayar da kayan shi ma kanshi dukansu su biyu za a hukuntar da su.
Ana dai sa ran da zaran gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu ɗan Rufa'i ya rattaba wannan doka hannu za ta fara aiki nan take a faɗin wannan jiha ta Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar muna da kira daga Kaduna, wake kallai.
To sunana Ibrahim Alaramma ne, aski riga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, muna jinka.
To ai dai ke ni ma dan Kaduna ne, zan tsaya kan jihar Kaduna dangane da wannan doka da gwamnati ta yi. Muna kira ga gwamnati kuma muna tuna mata irin alkawaran da taimo waɗannan na kasassu. Mun sani lokacin da gwamna ma Nasir ɗan Rufa'i ke campaign ya sa kowane ward a fito mai da na kasassu guda 15 biyar ya kuma yi zama da su, har ma yake ce musu in har ya ci gwamna ya dauki alƙawarin zai biya musu bukatunsu, har ma da ƴaƴan zai dauke musu wannan nauyin. To gwamna ko ɗaya daga ciki bai musu ba, sai kuma yanzu ya ce ya haramta bara, bai kamata irin wannan ba, har ga Allah kamata yi ɗan ƙasa ne, ɗan jiha ne, a yi musu abin da zai hana su ma fita baran, ba wani rana ɗaya lokaci ɗaya a ce an hana su kai tsaye ba, wannan ba adalci ba ne. Na gode.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu kaɗa ka tsanan dukku. Wake kallayi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina magana da Malam Sulemi wa'azi unguwar Makera Dutsen ma Katsina State.
To kai wa'azi muna jinka.
Yawwa, ina kira gaskiya ga gwamnatin Kaduna kamar yanda akarmi ya magana. Fi sabilillahi bara kace ka hana, lalle bara ba wajibi bane ga musulunci a ce dole kowa ya zama baraci ko ko dole sai kai bara sannan ka fahimci addini ko kuma ka rayu, amma kuma wajibi ne ga gwamnati wanda duk zai kwanta da yunwa to gwamnati ta taimaka masa. Idan baka ba mutum abinci ba, ba za ka toshe mashi hanya, domin wannan za ka yi faɗa ne tsakanin kai da Allah.
To baka ganin kuna ta bayanin cewa bai kamata a hana bara ba, baka ganin tunda dadewa magabatan Najeriya suke, musamman arewacin Najeriya suke ta kokarin hana wannan al'ada ta bara, ganin cewa abin ana ganin yana zubarwa yan arewa mutunci, musamman ma a kudancin Najeriya da sauran wurare?
Gaskiya ne akwai zubar da mutunci nan karbe, amma a yanayin arzikin da Allah ya bamu a Najeriya ba wai wasu tsirarai ba wanda za su bara, duk ɗan Najeriya inda za a bi abin yanda ya kamata to ya isa a ce ba wani matsalaci, domin ba jin daɗi ke sa mutum ya fito ya bara ba.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu kaɗa kebi. Wake kallaye a kebi.
Hello, Lawal Abdullahi Danko wanda aka sani da suna LA.
To muna jin ka Malam Lawal.
To a gaskiya wannan doka da aka yi ta mabarata ni ma ina ganin kamar ba ta yi ba. Ya kamata a ce akwai tanadin da shi wannan gwamna ya yi da su waɗannan nakasassun kafin a ce ya dakatar da bara ɗin. Ko ba gaskiya ba. Haka kuma su ma masu tallace-tallace nan ya kamata a buɗe wata masana'anta wadda za a koya musu wanda wasu masana'antu tukun kafin a dakatar da su da wannan hanyar da suke cin abinci. Na gode kwarai da gaske.
To mun gode da ra'ayinka. Kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga mai magana ya yi ta yau, wato ga har yanzu dai muna Naija. Wake kallaye a Naija.
A Naija kuna tare da Yunusa Tankuba ne in baka ni.
To Malam Yunusa gare ka.
To da farko gaskiya matakin da gwamnan jihar Kaduna ta ɗauka na hana barace-barace, to gaskiya ni wannan matakin bai dace ba. Ya kamata ko kafin ya ɗauki wannan mataki to ya dace ya tanadar musu abubuwan da za su iya taimakawa iyalansu, musamman ma kuɗin makaranta na yara da sauransu. Amma gaskiya irin wannan matakin da ya ɗaukan to gaskiya da shi da waɗannan nakasassu za su iya kai ruwa rana, ya kamata ya kira su ya taimaka musu.
To in ka saurari mai magana na farko ya yi batun cewa shi gwamnan ya yi alkawarin ɗaukan matakin daɗaɗawa su nakasassu, ba ka ganin watakila shi ma wannan bayanin zai biyo baya daga gwamnati ɗin?
To gaskiya in har da gaske ne zai musu, to gaskiya bai da laifi. Su kuma ya kamata idan in aka taimaka musu su bi doka, idan sun ka bi doka to abin ma zai zama musu wa'azi.
To mun gode sosai, bari mu kaɗa Gombe. Wake kallayi a Gombe.
Sunana Musa Gwani.
To Malam Musa muna jinka.
To ni bayanina akan mutum magana da Amadu wutar lantarki. Wanda shugaban kasa a kamfen ɗinsa ya yi bayani kan cewa abin da zai fi karfafawa a kai shi ne maganar wutar lantarki don a samu abubuwan yi da ci gaba. A gaskiya har yanzu al'amarin wutar lantarki kamar fa an gaza, kuma gazawa ba ga shugaban kasa ba ne, ministocinsa su ne, makarrabansa su ne, idanunsa a wurin. To tunda an riga an saida wannan hannayen jari, ya kamata a tunzura gwamnati, tunzura wa mutanen da suka sayi wannan hannun jari su tabbatar wutar lantarkin nan ya daidaito, ya yi gurgudu, amma sai abu baya baya yake.
To da fatan hukuma za ta ji bayaninka. Bari mu kada fatakwal.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana tare da Salisu Mai Dabino daga Fatakwal.
To Mallam Salisu Mai Dabino, muna jinka.
To ni ra'ayi na akan ɗan fafatakar ƙwaro fato ɗan matan cibo. To ni a gaskiya gani ke ba wani fafata suke yadda fato ɗan matan cibo ba.
Don me?
Inda suna fafatakar fato ɗan matan cibo, ai ba Abuja za su yi fafatakar ba, da za su aje dajin sambisa tare da su a ji a yi fafatakar fato ɗan matan cibo. Saboda sojoji suna nan suna kokari a kan ƴan matan cibo ɗin, suna rasa rayukansu, suna abin su, suna can Abuja, suna can fafatakar wai fafatakar suke, wannan ba fafatakar fato ɗan matan cibo.
To ba ka ganin su kokari suke su ja hankalin hukuma tunda ike a Abuja hukuma take ba dajin sambisa ba, ba so suke su kara da ƴan Boko Haram ba?
Ai malam, in ka ga yadda sojoji suke kokari suna rasa rayukansu, suna kana rasa wasu, wani ya rasa hannunsa, wani ya rasa kafarsa, suna kokari a kai, amma su suna can Abuja, suna wani fafatuka, wannan ba fafatuka ba.
To mun gode da bayaninka. Bari mu kada Katsina Duku. To muna jin ka Malam Musa.
Kai ne? Halo?
Muna jin ka.
Halo?
To daga dukkan alamu dai baka jin mu, mu dai muna jin ka in kana jin mu.
Ra'ayi na wannan yawa ne sun ce da
to malam layin ka ba kyau. Bari mu kada Baucin Yakuba. Wake kan layi a Bauchi?
Assalamu alaikum, sunana Mukutar Lawal Kadada wanda aka fi sani da Chicago daga Kadade.
To Chicago amma a Bauchi, muna jin ka.
Gaskiya ra'ayi na ina roƙon janar Muhammadu Buhari domin duk Allah a yi gyara a kan fannin kamar alƙalai haka. Sabida idan ba a yi gyara ba, gaskiya duka mutane da ake kakkama su ba za a sami yadda za a yi a hukunta su yadda gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah ba.
To da fatan mai girma shugaban ƙasa ya ji wannan shawara ta ka. Bari mu je mu Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Shi kila ne da ganin layin nauyuka tun da lafiyan birebiri irin kwata na jihar Nasarawa, Najeriya.
Muna jin ka.
Muna son amfani da wannan damar kira ga ƴan uwanmu manoma da makiyaya da ma wadansu kabila masu faɗa da junansu. A gaskiya haka bai dace ba, muna tunanin mun shiga damuna, kowa ya je wajen noma, makiyaya ya je ciwo, to a ce kuma ana faɗa da junansu bai dace ba. Yana da kyau gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari sosai. Ba abin sakaci ne ba, ana yin waɗannan abubuwan da dama wurare da dama ba a ɗaukin mataki.
To da fatan gwamnati ta saurare ka. Bari mu kaɗa jihar Niger. Wake kan layi?
Ibrahim Mai Wankin Hula daga garin Mai Godiya.
To Iro, muna jin ka.
To ni da Allah ina roƙo daga ainihin gwamna na jihar Niger. Allah ya taimaka mana da wannan hanya abin da ta tashi daga Kanya zuwa Ibbi.
To da fatan
roƙon da muke da gwamna Abubakar Lolo kenan, da Allah ya taimaka mana da wannan hanyar.
To da fatan mai girma gwamna ya saurare ka. Mun gode ma dukkaninku da gudunmuwar da kowannenku ya bayar. Da fatan za ku ci gaba da taimaka da gudunmuwa a fili irin wannan. Mun gode.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 20 ga watan Maris, Congo Brazzaville ta gudanar da zaben shugaban ƙasa mara sahihanci, mai cike da magudi wanda ya hana 'yan jaridu yin aikinsu da kuma saka musu takunkumi a lokacin zaben. Rashin samar da kayan aiki daga gwamnati, rashin bayar da isasshen lokaci don shirye-shiryen zaben, da hana 'yancin bayyana ra'ayi, da hana damar yin taruka kafin lokacin zaɓe. Cikin irin wannan yanayin ne, shugaba Denis Sassou Nguesso ya lashe zaɓen karo na uku, inda hukumomi suka ce ya samu ƙarin shekaru 5 kan kujeran mulki da kashi 60 na ƙuri'un. Mr. Nguesso, wanda yake da shekaru 70 a duniya, ya yanke shawarar ya ƙara tsayawa takarar zaɓe a karo na uku cikin shekara ta 2015. Karkashin kundin tsarin mulkin kasar, Mr. Negeso ba shi da hurumin ƙara tsayawa takara a karo na uku, haka kuma yawan shekarunsa ya wuce na tsayawa takara kamar yadda doka ta tanada. Domin kawar da waɗannan shingaye da tsarin mulki ya yi masa, gwamnatinsa ta gabatar da wasu canje-canje waɗanda za su iya ba shi damar sake tsayawa takara a karo na uku. Ranar 25 ga watan Oktoban bara, gwamnatin Kongo ta gudanar da zaɓen rabo gardama game da yin kuskurima ga tsarin mulkin ƙasar. Duk kuwa da gagarumar zanga-zangar rashin amincewa da aka yi ta ranar 20-21 ga watan Oktoban bara, wadda kuma ta juye ta koma tashin hankali bayan da jami'an tsaro suka buɗe wa ɗimbin masu zanga-zanga da 'yan jaridu wuta, har aka samu asarar rayuka da raunuka. Jam'iyyar da ke mulki ta bayar da sanarwar cewa kashi 93 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a sun yi na'am da waɗannan gyare-gyaren. An samu zaman ɗarɗar bayan da 'yan adawa suka kyamincewa da sakamakon. 'Yan adawa sun ƙara shirya wata zanga-zanga ranar 30 ga watan Oktoba, amma aka soke ta a dalilin dokar hana zanga-zanga. Shugabannin jam'iyyar adawa sun ji tsoron komawa gidan jiya na kada a sake zubar da jini ga magoya bayansu. An shirya wani taro makamancin na baya, taron manema labarai, inda 'yan adawa suka yi shirin sanar da nasu sakamakon zaben. An soke wannan taron 'yan jarida a lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa domin tarwatsa magoya bayan 'yan adawa, suka kuma kama mutane masu yawa. Makonni bayan da gwamnati ta ce shugaba Sasu ya lashe zaben, an samu ƙaruwar zaman tankiya a Brazzaville. Yawan harbe-harbe da kuma arangama tsakanin dakarun tsaro da magoya bayan adawa sun sa ɗaruruwan mazauna unguwannin kudancin birnin sun tsere daga gidajensu zuwa wasu unguwanni na arewacin Brazzaville, inda ba kasafai ake samun tashin hankali ba. A bayyane, ƙasar Amurka ta nuna rashin jin daɗinta da wannan zaɓe mai cike da maguɗi a ƙasar Congo. Yanzu mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner a wata rubutacciyar sanarwa, ƙasar Amurka na kira gwamnatin Congo da ta yi gyara kafin ta saka ranar zaɓen 'yan majalisu domin gudanar da gaskiya a zaɓe mai zuwa. Muna ci gaba da kira gwamnatin Congo da ta mutunta 'yancin da tsarin mulki ya ba mutanen ƙasarta, kamar 'yancin bayyana ra'ayi da 'yancin zirga-zirga ko mu'amala ko kuma duk wanda mutum ya so. Muna kuma kira ga duk ɓangarorin biyu da samu hanyar da za su zauna domin neman sasantawa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
A gaishe ka, to sai a muna aikin gafara, sai a shirinmu na gaba za a ji ƙarshen fashin baƙin Dr. Ahmed Adamu kan batun farfaɗo da Naira. Yanzu kan ga Sahabo ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Ranar Litinin mai zuwa ke sa ran kotun kolin Amurka za ta saurari lauyoyi dangane da wani muhimmin batu kan dokar shugaban ƙasar Amurka wadda ya hana ta sakayar baƙin haure kusan miliyan 5. Karar mai suna jihar Texas da Amurka, batun wato mataki biyu da shugaba Obama ya ɗauka na hara korar yara baƙin haure da suka shigo Amurka da kuma baƙin haure da suka shigo Amurka har suka haifi yara. Matakin ya ba su kariya su yi aiki har tsawon shekaru biyu, kuma ana iya sabunta wannan doka. Ya Republican sun soki shirin a zaman wadda ya kauce wa doka domin shugaba Obama ya wuce makaɗi da rawa, amma ɓangaren zartaswa da shugaban Amurkan ke jagoranci ya ce ɗaukar wannan mataki yana cikin huruminsa. A Najeriya, yankin arewa maso gabashin ƙasar, mutane fiye da miliyan 1 da aka raba da muhallansu yanzu suna koma a gida, suna aiki na sake gina yankunan su da rikicin Boko Haram ya lalata cikin shekaru 7 da suka wuce.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon ta'aziyyar rasuwar Malam Illo Umani wanda ya rasu yau a Nyamai, Jamhuriyar Nijar, wanda kuma za a yi jana'izarsa gobe a Sabar a Ilela ta jihar Tawa, Jamhuriyar ta Nijar. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin, da Julius Sensation wacce ta haɗa mana sautin, da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.